Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60.25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake sauraro ku a shirin mu na hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sirfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 235 ne aka kashe a harin da wasu ƴan bindiga suka kai wani masallaci dake cike da mutane a jiya Juma'a a arewacin yankin Sinai mai fama da tashin hankula. Kamfanin dillancin labaran kasar NEMA ya fitar da rahoton dake cewa hukumomi sun ce maharan sun auna masallacin Al Rawda ne dake birnin Al-Abed da ke yammacin babban birnin Al-Iresh. Maharan sun isa masallacin ne cikin mota suka kuma dana ababen fashewa, sannan suka duga cikin masallaci inda suka bude wa mutane wuta yayin da suke kokarin guduwa. Haka kuma ɗaya daga cikin ƴan bindigar ya yi amfani da motocin da ke konewa a waje ya rufe hanyar ficewa daga ginin. Wasu shaidun gani da ido sun ce maharan sun harbi motar agaji yayin da ma'aikatan agajin ke kokarin kwashe mutanen da suka samu rauni zuwa asibiti. Kafar labaran kasar ta ce mutane 109 ne suka raunata. Ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiyar ta fito ta dauki alhakin harin, amma kungiyar da take alaka da ISIS ce yake kai hare-hare a yankin tun shekara ta 2013. Rahotanni na cewa jiragen saman yakin Masar sun kai wa ƴan ta'addan hari a Sinai bayan harin rashin imanin da suka kai masallacin. Shugaban kasa Abdul Fattah El-Sisi ya yi rantsuwa cewa sai an dauki mataki kan waɗanda suka kai harin, amma bai bayyana irin matakan da za a dauka ba. A jiya Juma'a ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Zimbabwe na farko tun shekaru kusan 40, kuma ya alƙawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye don kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ya dade yana cikin mawuyacin hali. Shugaban kasa Emmerson Mnangagwa ya karɓi mulkin kasar da ta kwashe shekaru 37 cikin mulkin kama karya ƙarƙashin tsohon shugaba Robert Mugabe, wanda ya yi murabus ranar Talata bayan da ya fuskanci matsin lamba daga sojojin kasar da jam'iyya mai mulki. A jawabin kama aiki da ya yi, Mnangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan bashin da ta ciyo daga ƙasashen waje, kuma za ta cire dokar hana shigar da kaya a ƙasar tare da aiki wajen ganin 'yan kasar sun samu takardun kuɗin cikin sauƙi, alƙawarin da ya janyo shewa daga 'yan kasar. Shugaba Mnangagwa ya kuma sha alwashin biyan manoman da suka rasa gonakinsu haƙƙinsu ƙarƙashin shugabancin Mugabe. Mnangagwa zai ci gaba da mulkin kasar har zuwa ƙarshen wa'adin shugaba Mugabe, wanda zai ƙare a tsakiya shekara mai zuwa ta 2018 bayan zaben da sabon shugaban ya alƙawarin zama kan tafarkin demokaradiyya. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga kasar Pakistan da ta kama tare da hukunta wani malamin Islama da aka zarga da hannu wajen kitsa hare-haren shekara ta 2008 kan babban birnin India. Jiya Juma'a jami'an Pakistan suka yi amfani da umarnin da kotu ta bayar na sakin Malam Hafiz Sa'id daga ɗaurin talala na kusan watanni 11 a birnin Lahore. Tsareshin da aka yi ya ƙare ne daga zargin ta'addanci zuwa malami mai yaɗa aƙida tsatsauran ra'ayi. Amurka ta daɗe tana ta yin tukuicin kuɗi har dala miliyan 10 tun shekara ta 2012 ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyyar kaiwa ga kama Malam Sa'id da kuma hukunta shi. Alƙalan da suka saurari ɗaukar ƙaran da malamin ya yi na cewa an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba ranar Laraba sun baiwa jami'ai umarnin a sake shi a dalilin rashin ingantacciyar shaida. A wani sako da ya fitar ta hoton bidiyo, Sa'id ya faɗa wa magoya bayansa cewa wannan ƴanci da ya samu alamu ne na cewa bai aikata wani laifi ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazel Ward ta soki ta soki sakin Said da aka yi tana mai cewa Amurka ta dawo mataka. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya baki ɗayan sun ayyana Said a matsayin dan ta'adda a duniya. Jiya Juma'a ƴan sandan London suka ce ba samu wani ya ji rauni ba bayan da suka kammala binciken rahotannin da ke cewa an ji ƙara harbe-harbe a wurtashar jirgin ƙasa mai yawan hada-hadar jama'a. Da farko dai ƴan sandan sun ɗauki batun tamkar harin ta'addanci ne aka kai, amma daga baya suka ce ba su ga sahun wasu ko wanda ake zargi ba, kuma babu shaida cewa an yi harbi har an ji ciwo. Jami'an ƴan sandan London sun ɗauke da makamai da ƴan sandan sufuri waɗanda suka ce wata mata ta samu rauni yayin da take barin yankin.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan kokarin yaƙi da zazzaɓin cizon sauro da hukumomi ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar da kuma jihar Nejan Najeriya. Rahotonmu na uku zai yi magana akan alfanun zuwa asibiti domin a haihu ko da mai juna biyu tana zuwa awo. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan ayyukan shirin Enship mai taimakawa lafiyar mata da ƙananan yara da gwamnatin tarayya ta bullo da shi musamman a jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana akan dalilan da ke kawo cutar siga, wato diabetes a turance. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir. Aliyu sarkin zana da sallan sa dauki, sarkin da ba sai zaki, maki sama maki, tabila uwar aiki, ko ba majiyar daki, bar da ku sariyaki, sibihin uwar wanki, bar bi su tirar daki.
Hukumomi a maraɗin jamhuriyar Nijar sun bullo da wani shiri na musamman da zai inganta yaƙi da cutar zazzaɓin cizon sauro, wato malaria, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Kwamitin yaƙi da cutar zazzaɓin cizon sauro na ƙasa tare da ban hannun likitoci suka tsara wani kamfen na rarraba ƙwayoyin magunguna domin tabbatar da rigakafin illolin cutar zazzaɓin cizon sauro ga ƙananan yara da mata masu ciki. La'akari da barazanar da wannan cuta ke kawo mutanen guda biyu. To wai wani tsari ne kuka yi domin zartar da wannan aiki? Malam Musa Dalladi jami'in waye kai a asibitin kofa 17 dake nan birnin Maradi.
Saboda an gani akwai illa daya na masasarar cizon sauro musamman ga yara kankana kuma ga mata masu juna biyu. Shi yasa program na sunan na Pali ko in ce tuta ta kasa mai kula da harkar Pali tare da hadin gwiwar masu hannu da shuni aka hiddo wannan tsari don saboda a riga kai wannan masasarar cizon sauro daga wata uku ne zuwa shekara biyar su ake ba. Akwai likitoci wanda aka ba horo wanda tare da masu agazawa suna bi gida-gida ana ba yara wannan magani. Yanda ake bada shi akwai kwayoyi guda biyu wanda za a ba yaro a gaban likitocin a jika na ya sha. Kin yin kuma kwana kwana biyu din gaba sai a ba uwar shi ta bashi. Kenan tsawon kwana uku ne za a ba yaro. In yaro aka bashi wannan magani tsawon kwana uku inda ya sha shi ya haɗe shi kuma zai aiki cikin jikin shi kare shi da masasarar cizon sauro tare da taimakon Ubangiji tsawon wata guda ba za a yi masasarar cizon sauro ba.
Wanga kamfani da kuke ku tabbacin karo da matsaloli da uwaye ba?
To aiki ba aikin da ba a ciya ba matsaloli ana samun matsaloli. Wani bi ana tsaka aikin sai magani ya kace ko da yake an kawo magani yanzu isasshe wanda zai isa. Wasu matsaloli aka je wasu uwayen ba a iske su yaran sun hita sai an tsaya su zo kuma wasu yaran aka ba su amaye kiya suke da yake maganin wani yana da ɗaci. Amma duk da haka nan in yaro ya amai ana sake bashi amma in ya amai sau biyu ba a sake bashi. To kuma wasu matsalolin da muke samu wasu uwayen bayan an ba su kin yin kwanakan guda biyu sai su mance ko in sun bada kwana na biyu na uku ba su bada.
Tunda an gano matsalolin da cutar zazzabin cizon sauro ke haddasa irin su shan jini zuwa kada ciki ga mace mai juna biyu ya zuwa ma kisa idan ta kai. Musa Dalladi moshan waye kai na mai hannunka mai sanda ga mutane.
To kira da zami mutane ne su gane wanga magani wanda ake bada magani ne kyauta ake bada shi ga yaro yana kare shi da masasarar cizon sauro. Duk ba gidan da za a ciya har damuna ta zo ta wuce ba ai masasara ba. Kenan kaga kiran da zami shine mutane su ba abin muhimmanci su zo a ba ɗiyan su wannan magani ko da yaron ma ba yana kuma an ba gai cikin radio ma relay ma suna bi gida-gida kan hira ne. Kenan ku bar ɗiyan ku a ba su ko kuma an zo ba iske ka ba in ka ji labari ga makwabtanka an zo an bada wannan magani ka tambaya inda ekip din take ka je ka bi su da yaranka a ba su magani yana kare su da masarasan season sabo.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A jihar Niger Nigeria ana ci gaba da fadakarwa ne akan illolin cutar na zazzabin cizon sauro da matakan da ya kamata a dauka domin yaki da cutar. Mustafa Nasir Batsali na dauke da rahoto.
Babbar jami'ar yaki da cutar ta malaria a jihar Niger uwar gida Mary Dawaba ta ce baya ga raba gidan sauro ga jama'a suna fadakarwa akan yadda ake amfani da gidan sauron kamar yadda ta yi karin bayani.
Idan aka raba gidan sauron ne ya kamata a fadakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan kuma muka bi kauyuka ana fadakar da mutane a yi amfani da gidan sauro saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauron karan kanta. Sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a 24 aka shanya inuwa aka rataya shi za a samu kariya sosai don ko wanda ma bai kwana cikinta ba inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauron nan mutuwa zai yi. Sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa. So yawancin mutane idan aka ce su rataye wannan gidan sauron sai su ce watakila lokacin sanyi ba sauro sannan kuma an sun rataye sai su ce akwai zafi. Amma ya kamata mutane su san amfani shi cewa idan ka kwana cikin gidan sauron nan sauro ba zai cije ka ba kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro ba.
A bangaren mata masu juna biyu kuwa ga abinda madandawa bake cewa
mun ce dukkan mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai 20 to 24 weeks za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu watan sulfadoxin paramethamin kenan. Idan aka ba su bayan sati hudu za su sake ba su sannan za a yi ta shan shi akai-akai haka nan har Allah ya sa mace ta sauka ba za ta samu zazzabin cizon sauro ba. Sannan kuma mun fadakar da jama'a duka al'ummar Niger state cewa a rinka gyara wuri kamar a tsaftace muhalli haka nan. Abinda ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin don sauro fa ruwa yake sauri mai sanyi sanyi amma an mutane suka gyara mahallin su za su tabbata cewa sauro baya hayayyafa wurin ba za su samu tarin sauron nan ba.
Uwar gida Mary Dawaba kenan jami'ar yaki da zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Duk da kokarin zuwa awon ciki yayin renan ciki da haihuwa da ake tafadakar da mata masu juna biyu, har yanzu wasu matan sukan gujewa zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo masu ko kuma bayan an haihu. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Har yanzu dai akan samu matan da ke kin zuwa asibiti haihuwa yayin da suke da juna biyu, duk da cewar kuwa suna halartar asibiti yayin zuwa awo. Sai dai wasu mata da suka ki yarda na nadi muryoyinsu a asibitin da ke karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa sun bayyana cewar wasu lokutan ungwazomomi da ke karbar haihuwar kan hantare su tare da yi musu fada ko kuma kin ba su kulawar da ta dace yayin da suka zo haihuwar. To ko yaya gaskiyar wannan lamari? Ramatu Tijjani Muhammad, kwararriyar ungwazomace a babban asibiti da ke karamar hukumar birnin Kudun a jihar Jigawa.
Duk macen da ta zo asibiti domin ta haihu mu ne mata maraba, amma akwai kalubale da muke fuskanta. Wani lokacin za su zo haihuwar ba za su zo ba, amma wani ba za su zo haihuwar ba sai ta baci. Bacin gwada take wani lokacin mace a ce ta yi miki lebo ko in ce ta yi nakuda har na kwana uku, wata a ce kwana biyu, ko kuma tana ta zubar da ruwa amma ba za a kula ba a zo asibiti. Tunda za ki ga wasu ma suna zubar da jini sai a ce wai a bari a gani in zai lafa, in bai lafa ba ne za a zo asibiti. Idan sun zo irin a late stage din nan haka abu ya kusa faruwa ko na mutuwa ko na wani abu, gaskiya irin wannan ana yin fada. Na biyu, wani lokacin ba sa tsabtace jikinsu. Yanzu alal misali idan mace aka ce ta fara lebo a gida, maimakon a ce a'a lokacin wanka yayi bari ta je ta wanka tunda ba za ma su zo din asibiti ba, a'a to mace fa in ta fara nakudan nan ba za a ce za ta saru a jikinta ba har sai ta haihu ma a gida. Idan ko ba ta samu haihuwa ba lokacin da aka kawo miki ita, ko ta zubar da ruwa ne ta gabanta ko menene wani abu duk suna wari haka, to wannan irin magana da zaka ce me yasa ba a gyara ta ba, ko kuma me yasa kuka yi haka, ko ba ku san lafiyar jikinku ba kaza da kaza, sai ki ji ana cewa to ai mu dole ce ta kawo mu, in ba dole ba ba za mu zo ba kaza. Daga wannan idan aka yi dace da wanda alal misali zuciya sai ita ma ta hauro, shikenan sai kiga an samu matsala. Shi yana faɗa su suna faɗa yana cewa kaza da kaza, shine zasu ci ani masa walakanci, amma mafi yawanci wani abu akasari marasa lafiya su suke jawo shi gaskiya.
Idan mace tana yin nakuda bai kamata ta yi wanka bane ko kuma ta tsaftace jikinta?
Dole ma ta yi wanka, me kenan aka yi mutum ya zauna bai wanka ba? Tunda mu ma anan idan mace bata haihu ba ana yi mata irin su bulbul toilet kaman a wanke maka gabanka da ruwan magani.
Kamar matsalolin da ake samu yaro ya fara fitowa ta hannu ko ya fara fitowa ta duwa ko ta kafa ko zaran cibiya, wace badakarwa zaki na nuna wa mata muhimmancin lallai fa zuwan nan asibiti shine mafi a'ala?
Idan mace ta samu ciki ya kamata a ce ta je awo, kuma ana ba su shawara a ce za a rubuta muku je ku dauki hoto. To idan an dauki hoton cikin nan ana ganewa wani irin zama yaro yake a cikin, saboda an fi so a ce kai ne ya taho, in kai ya taho ba matsala. To idan aka ce duwa wani ya taho ko wani abu, ya kamata a ce mata asibiti ta zo ta haihu, saboda akwai taimako na gaggawa ko da babban likita baya ne ita wannan ungozoma ta san yadda za ta haifi wannan yaro. Kuma gaskiya ya kamata a ce in har kin je kin yi awo aka ce miki ga hoto ki je ki yi, to ya kamata a ce kin je kin yi din don a san a wace lafiya yaron yake, a wane yanayin zama yake, saboda ki zo asibiti da gaggawa lokacin haihuwar ki in yi. Kuma saboda shi kansa hoton yana nuna maka ga lokacin da ya kamata za a haihu, in ba a haihu ma aka zo asibiti akwai taimakon da za a baka. Tiyata ta mata indai ta haihuwa ce kyauta ne, sannan kuma shi kansa kayan haihuwar lokaci lokaci ana samun sa kuma ana ba su kyauta.
To amma kuma ai waɗansu suna korafin cewar wai rijiya ta bayar goga ya hana, gwamnatin ta bayar kyauta, ku kuma malaman asibiti ba kwa yi musu amfani da shi.
Muna da masu zuwa haihuwa da dan dama, to wani lokacin idan aka samu irin mutane sun zo da yawa dinnan magani ya kare ba a siyo ba an kawo mana wani, to dole ai in kin haihuwa za a ce ki dan suyo wannan wanda za a yi miki aiki da shi a taimaka. To shine ake samun matsala a wannan, sai su an bayar ba a bayar ba, to a wannan kare waye? To wani lokacin in kai bayani ba za a fahimta ba, shine kawai matsalar da muke samu. Insha Allah in suna zuwa asibiti ko maje jibita, tunda Allah ne ba da ilimin.
Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi.
Sana gari da hadin kai ya fake sunan me wallafa si da abba ya kalla nake.
akan hada kan Najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna farki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku gayan amfanin me take sai mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
Mai kula da lafiyar mata da ƙananan yara da gwamnatin tarayya ta bullo da shi a jihohin Najeriya na ci gaba da samun nasarori wajen gabatar da ayyukansu a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da cikakken rahoto.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa wanda shine shugaban Nship na gwamnatin tarayya da ta kullo da shi don tallafa wa mata da ƙananan yara masu gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana yanda suka fara gudanar da aikin da ci gaban aikin
to wannan committee technical working group wanda shine kaman yake kula da program din ma gaba ɗayansa wato shi Nship ko muna kiran shi performance based financing wani program ne na World Bank wanda shi shugaban ƙasa ya kawo arewa maso gabas saboda wannan abu da na Boko Haram da ake tsaya matsaloli da kiwon lafiya da ilimi da sauransu. Program ne wanda aka rike shanu biyu zai canja duk wani abu kuma bayar aka samu. Kuma mun fara ganin haka. Daga lokacin da muka fara a zuwa yanzu mun samu ci gaba sosai. Yan watanni ne amma yanzu haka muna da abin da muke kira functional PHC, PHC to suke ba da services 24 hours. Cikin awa 24 ba kullewa su za a shifting za su kwana suna aiki da ba mu da su. To amma dukkan su sun zama haka kuma suna bada duk services din da ake bukata saboda duk services da suka bayar ana siya ne kaman ya zama shi ma kaman wani haja ne yanzu in ka biyo yaro immunization sai a biya ka duk wannan to yana tafiya kuma suna samun kuɗin shiga suna ayyukan su sun zama functional kaman da ake so to alhamdulillah mun gamsu saboda abin da aka nuna mana da mu technical working group ne mu ne muke kula da abubuwan so mun ga ya nuna mana wajenjin da aka samu ci gaba sosai da yanda ake da kalubale kuma mun kula da yanda ake da kalubale yanzu abin da muke bukata shine cikin yan watannin nan kafin a zo wani meeting din mu ga mun koma local government din mun yi abin da ya kamata saboda next time kuma wannan kalubalen bai sake zawowa nan ba ya zama tarihi kalubalen da muka samu shine kaman wajen sha'anin yara masu tamowa dan shi ma muna bukatun a kula da su sosai inda ya kamata amma wannan services a yanzu haka babu su sosai kaman mata masu ciwon sida ko kanjamau wanda ba masu su bai wa yaran su akwai abubuwan da ya kamata a musu su mata masu juna biyu
shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa da yake jawabi jami'i shirin Nship Dr. Adamu ya yi karin haske dangane da yadda suka fara shirin Nship da kuma ci gabanta a karamar hukumar DAS.
To wannan ganawa dai kamar itin da wannan committee ne na wato kwararru haka akan shi wannan project din. Su wannan committee din su ne za su dinga duba duk wani abu da ya shafi tsare-tsare da kuma gudanarwa na ita wannan project a state gaba daya. Zauna ne mun tattauna muka duba ci gaban da aka samu tunda aka soma wannan shiri a jihar Bauchi ga baki daya tunda da yake yanzu muna gudanarwa ne kawai a kamar hukumar gas dan haka shi yasa da kaga tattaunawan gaba daya ya ta'allaka ne a ita karamar hukumar gas din a yanzu dai kusan duka asibitocin da suke da sun guda 16 da muka soma yanayin yanda ma'aikata suke aiki ya canza gaskiya saboda sun sani kowane aiki suka je suka yi akwai dan abin da za su samu wanda zai taimaka musu wajen gudanar da asibitocin kusan dukkansu sun sassayi magunguna sun bude shagunan magani sun dukkansu ba asibitin da bai sayi dan karamin bencina haka ba dan kayan haihuwa ba wani asibitin da bai sayi magunguna da za a raba wa mata masu juna biyu da ko kuma mata in sun zo haihuwa ba kusan dukkansu yanzu suna zuwa kauye-kauye suna janyo hankalin mutane suna fadakar da su akan muhimmancin zuwa asibiti so gaskiya yanzu dai ba alhamdulillah dai kai zan.
Dr. Adamu kenan jami'in a shirin Nship. Amina Abdullahi Girbo sashin Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yayin da ake gudanar da ranar cutar siga da hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin fadakar da al'umma akan abin da ke kawo cutar, wakilinmu na Kanon Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita akan abin da ke haifar da cutar ta siga wacce ake cewa diabetes a turance.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita ne a ɓangaren masu wannan cuta ta siga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ya bayyana hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta ta siga.
Ciwon siga ya kasu gida-gida kusan gida hudu. Akwai nau'i na ɗaya da a turanci ake kira type 1, wanda wannan kusan haifan mutum ake da wato ƙarancin sinadari na insulin, wanda shi wannan sinadari na insulin shine a mutumin da yake lafiya lau yake samar da daidaito a wajen yawan siga din da yake cikin jini na mutum. So idan aka samu saboda wani dalili babu shi wannan sinadari na insulin, to sai a samu wannan nau'i na ciwon siga na ɗaya, wanda yawanci an fi samun sa a yara da matasa. Haka kuma akwai nau'in ciwon siga na biyu da ake kira type 2 da turanci. To shi wannan ba wai ba su da shi wannan sinadari na insulin din bane kwata-kwata, suna da shi, to amma bugu da ƙari kuma jikinsu baya iya amfani da wannan sinadari yadda ya kamata. To wannan sai ya sa su samu hauhawa na siga. To kuma daga cikin abubuwan da suke haifar da wannan yanayi na gazawar jiki wajen iya amfani da shi wannan sinadari na insulin, akwai kiba da rashin motsa jiki. Waɗannan suna sawa mutum jikinsa ya kasa iya amfani da sinadarin insulin yadda ya kamata, ya haifar da ciwon siga. So wannan suna daga cikin abubuwan da kan sa mutum a hadarin kamuwa da wannan nau'i na ciwon siga, wanda kusan kashi 95 na masu dauke da ciwon siga irin wannan nau'i na ciwon siga suke dauke da shi. To sannan akwai ciwon siga kuma da yake iya samuwa sanadiyar shan wani magani ko kuma samun wata cutar da za ta yi wa sashen da ake samar da shi wannan insulin a jiki illa, wanda ake kira pancreas. To duk wata cuta ko wani magani da zai wa wannan pancreas din illa shi ma zai haifar da yanayi na ciwon siga. To saboda akan samu wannan, wanda shi ba na ɗayan bane ba na biyun bane, amma ga dalilin sa, shi yasa aka bashi wani rukuni nasa. To sannan kuma akwai rukuni na hudu wanda musamman yana da muhimmanci saboda ganin cewa wannan taken cutar, taken wannan shekarar, yau na wannan shekarar shine mata da ciwon siga. Yana da muhimmanci shine ciwon siga da ake samu a mata masu juna biyu, wanda wannan yawanci zaka ga a yayin da mace take da juna biyun ne ake da take da ciwon, amma da zarar ta haihu mabiya ta fita sai ga kuma babu, har sai an sake samun wani juna biyu din kuma. To amma a kwana a tashi in ana yawan samun ciwon nan nau'i na ciwon siga, to kuma zai haifar da wancan nau'i na biyu da muka bayani akai na diddindin.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita a ɓangaren masu fama da cutar siga asibitin ƙwararru na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga Kanon Dabo. Da haka ne kuma zan maida ku wajen abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.